يفعلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a wannan sahiya ta alhamishi a yau muna goma ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda aka kin ya dace wa 22 watan 4 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala zamu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin ma'anonin alqur'ani ko kuma tarjuman ma'anonin alqur'ani mai girma wanda ajiya mun tsaya karshen suratul kautsar surar da take mana magana akan alhawdul mawud imana ruwan da Allah subhanahu wa ta'ala yayi kyautai shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda kuma dukkan mai imani da mushi ko mace wanda yake kyautata aikin shi a nan gidan duniya to lalle tabbas abubuwa kiyama zai dace da shan wannan ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man shariba minhu fala yazma ba'dahu abada dukkan mutumin da Allah ya taimake shi sha wannan ruwa to ba zai sake yin ishirwa ba bayan wannan ruwa da ya sha har abada fatan ubangiji subhanahu wataala ya arzuta mu da shan wannan ruwa na alkausar sannan mun ji a cikin surar nan yanda aka mana umarni aka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umarni akan fasalli li rabbika kai salla domin ubangijinka da wannan yake maka nuni akan dukkan wani aiki na ibada to idan aso ya samu karbuwa dole a yi shi dan Allah sallace ko kuma abin da ya shahi yanka ne sai ce inna shani aka huwal abtar wannan ga insha Allah ta'ala za ku tashi ita wannan aya ta karshe kina sa cikar ta sura
bismillahir rahmanir rahim إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
bayan sauraron ayoyi guda biyu a jiya a yau zamu dasa da aya ta uku ita ce inna shani'aka huwal abtar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan sura ko kuma wannan aya ta biyo bayan wani abin da ya faru abin da ya faru shine idan ka ce mutum al-abtar shine mutum wanda yake da yankakken baya al-As ibn Wa'il yake ambata cewa manzon sallallahu alaihi wasallama yana da yankakken baya su kuma larabawa suna cewa mai yankakken baya man kana lahu banun wa banat mutumin da yake da iya mata da iya maza thumma matal banuna wa baqiya al banat sai iyan maza suka mutu gaba daya sai matan suka yi saura to laraba sai su kira wannan mutumin da suna abtar abtar ma'ana mai yankakken baya ko kuma ka ce mai yankakken tarihi kenan wai bi ma'ana in ya mutu babu wani a gidan wanda zai iya tsayawa akan bacin cewa shine namiji ga juma kenan zuwa suka yi saura duka iya ne mata Malik ya ce wa anan al-Imam al-Qurtubi yace innal 'Asa ibn Wa'il waqafa ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yukallimuhu shi wannan Allah al-As ibn Wa'il ya tsaya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai yake magana da manzon Allah fa qala lahu jam'un min sanadidi quraish sai wasu jama'a daga cikin manya-manya daga cikin quraishawa kenan al-As ibn Wa'il yana tsaye da manzon Allah suna hira yanzu da tawaga quraisha suka zo manya-manyan kunyan quraishawa sai suke tambayar al-As ibn Wa'il ma'a man anta waqifan suka ce wai kai da waye kake tsaye kamar irin wani nau'i na nuna reni dai a ce kamar da waye kake tsaye fa qala sai shi al-As ibn Wa'il yake cewa ma'a zalikal abtar yace ina tsaye da wannan mutumin mai yankakken baya subhanallah yana nihin wa yana nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru anan kuma shine wa kana qad tuwfiya qabla dhalika abdullah ibn rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana min khadija dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah ya rasu wanda dali na khadija kenan ya rasu fa anzalallahu jalla sha'nuhu sai Allah ya sabkar da inna shani aka huwa al-abtar lalle maƙiyinka ko mai hushi da kai huwa al-abtar shine mai yankakken baya ba kai ba kenan anan al-As ibn Wa'il mu rike da kyau al-As ibn Wa'il shine yace wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai yankakken baya Allah ya kale shi inna shani aka huwa al-abtar lalle maƙiyinka shine mai yankakken baya wannan maƙiyin shine wa shine al-As ibn Wa'il ذكر إكرمة عن عبد الله ابن عباس إكرمة يا أنبتو لدى عبد الله ابن عباس كيتشي وكان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قال متى الجاهلية سنكسا إذن تنك نمجي يموت سيسو تي بطر فلان بمعنى والي بايش يا ينكي كنان دك يموت شكنا باب وسود زاسو بيور بايش su dora daga aikin da ya tsaya la sai ma su a wancan lokaci zaka ga mutun ya gadar wa diyan shi yaki na shekara 40 yanzu irin yakin da aka rike tsakanin Aus da Khazraj irin bangaren su Dahis da su Gabara shekaru za a doka aru yanda zaka bar wa danka gadan abubuwan da ka mallaka na dabobi da sauransu haka zaka bar mushi yaki na abin da ya shahi jini kuna makamancin wannan a ce kaga kabila wani tsakanin mu da su akwai jini to sai kaga ana ta fafata yaki ne wanda gadan shi akai kakan ya bar ma baban ya bar ma diyan suka bar ma su wasu jigoki kuna makamancin wannan to kenan idan mutum baya da diya maza kaga ba wanda zai mishi wannan yakin kenan mutum ɗin shi ya mutu namiji sai ce wani bayan shi ta yanki sai Allah ya ce a'a inna shani aka huwal abtar makiyinka shine mai kekken baya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma bai bar da namiji ba ya bar diya daya ita ce fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma babu wani wanda yake da baya mai bayan da yake wanzazze sama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga dai ga mu nan duka mun yi imani da shi muna tahiya akan tsarin karantarwar shi sannan kuma zamu bada kariya akan duk abin da ya bada kariya akan shi to kaga irin mutumin da yake da irin waɗannan jama'a yake da irin waɗannan mabiya kaga zancan ka ce ida iya da yakekken baya ai ba ta taso ba sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana a nan cewa lalle inna shani aka huwal abtar lalle makiyinka shine yake da yankakken baya shi yake da yankakken ambato amma sallallahu alaihi wasallam ambatan shi wanzazze ne ila an yalisa Allahu al-ardha wa man alaiha kaga daga an ce manzon Allah an ce sallallahu alaihi wasallam ambatan shi da zakai da salati da zaka mishi daraja ce da kima mai zaman kanshi dukkan mutumin da yake son ya ga warwaran al'amura a cikin rayuwar shi ya yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa dukkan mutumin da yayi salati a gare ni Allah zai maido mini rayuwata in amsa mushi wannan salatin da yimi yanzu ki ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim hakki kai karshe wallahi kina da garanti tabbas manzo Allah ya karba maka sannan man salla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya salati ɗaya ga manzon Allah Allah sai ya maka goma kai manzon Allah kama shi kai kuma Allah zai maka wace daraja ta kai wannan daraja da haka ubangiji subhanahu wataala yayi umurni ga masu imani akan su zamanto masu yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake ambata cewa
innallaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
إن الله وملائكته ألا دا ملائكوه يصلون على النبي سنة صلاتي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا سيتي يا أيها الذين آمنوا يا كوانده كي إيماني كوما كوزو أنكي يتيب أتكم وانا جراباسا صلوا عليه kuyi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan idan ka tashi yin salati ka zabi kalan salatin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar tunda akwai salatin da manzo Allah ya karantar siga daban-daban in ka duba cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na albani zaka samu siga sama da siga wajen bakwai to waɗannan duka manzo Allah ya shi ya hade su daga bakin shi suka fito lokacin da Allah ya ce ya kun daukan imani ku yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun iske manzon Allah sun tambaye shi ya ba'akin Allah Allah ya umurce mu mu yi salati a gare ka yaya za mu maka salati manzon Allah ya ce ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza wannan in yana nuni akan wani abu yana mana nuni akan cewa lalle mutun ya tsaya yayi ruku da salatin da annabi ya karantar anan kuma zaka hudda salatin da a yau za ka ga mafi yawa ake kururuta shi sama da yanda ake kururuta wanda ya fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne salatul fati salatul fati ana karanta ta a wurare daban-daban amma babu wanda zai zo maka lafazin cewa manzon Allah ya faɗe ta ba manzon Allah ya faɗe ta ba wani ana kira shi da suna Muhammadul Bakari shi ya kirkire ta yake hodinta kuma ake ga cewa wai tana da darajar da ya wuce abinda ya wuce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ma da al'umma yanzu dan Allah hankalin mai imani zai yarda a ce ga wani bakin da zai faɗi wasu kalmomi masu alheri sama da bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga fasalatin ga annabi Muhammad manzon Allah ya ce ga abinda nace ku ce yanzu a kadarta ma a ce a fasa ma jayayya cewa wa kowa iya da damar da misali zai kirkiri salati ga manzon Allah yayi misali yanzu da wanda zaka kirkira da wanda zan kirkira da wanda zamu kirkira mu da waɗanda suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanne hi daraja ai bai kai magana ba bai kai maganan cewa ba wai a ce ma na manzon Allah a dama an san nashi yayi to me yasa ba za ka dauki wanda shine mafifici ba ka bar wanda kai naka ne a gine kuma yake akan tsammani da zato da haka mu yi kokari mu zamanto masu kiyaye abinda manzon Allah ya zo da shi ya zamanto da shi ne zamu aiki iya daga cikin abinda aka rubuta game da salatul fatih wai wani mutum yana cikin tahiyya yana cikin bulaguro sai ya tsaya karkashin wata itaciya a cikin daji sai ya karanta wannan salatin yanzu da ya karanta salatin nan sai ya wuce ya tahi bulaguron shi da ya tahi bulaguron sai da ya shekara guda cur yanzu ran da ya tashi dawowa da ya dawo a hanyar hallon sai ya tsaya gindin wannan itaciyar sai yake faman zai sake karanta salatul fatihi kafa ɗaya kuma wai anan wai mala'ika ya mishi magana wai mala'ika yake cewa da Allah ka tausaya mu wancan kafa ɗayan ma da kafa ɗin za ka wuce na da shekara ɗaya ina na ina rubuta ladan shi har yanzu ban kare ba astaghfirullah wa tawbi kuma wallahi kakka tsammani tatsuniya ce iya na a rubuce iya rubuce kuma ana karantawa to da haka mutum ya ɗauki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa Allah yake bayyana mana cewa shi fa manzon Allah an kuka mishi da'a kun shiryu automatically wa in tuti'uhu yace kawai tahtadu in kun mishi da'a kawai kun shiryu da haka kar mutum ya riko da wasu ababen da tsammani da sauransu ka kama abin da yake shine kat miye kat din nan shine abin da manzon Allah ya karanta wallahi duk mutumin da ya bi manzon Allah wallahi tallahi muku mashi gidan aljanna ce amma wanda ya kama wasu abubuwa kuma to wallahi tabbas wanda ya sa kanshi cikin rudani ya sa kanshi cikin abin da yake tsammani da haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake da dawwamman ambato kenan maganar cewa iya aftar ne ba yana da yankakken baya wannan hira ne kawai surutu ne shi wannan shi al-As ibn Wa'il din da ya faɗi wannan maganar shi yanzu wake ambatan shi in ba katari aka yi ba a cikin karatu ma in za a bayyana tsiyar da ya aikata a nan ne ake jin sunan shi amma Allah kadai ya san iya adadin salatin da ambatan da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali daga hudowar ranar yau zuwa yanzu ƙarfe 11 Allah kadai ya san ambatan da aka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu a zaman da muka yi a nan a cikin mintuka kasa da minti 20 so nawa muka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambato da yawa da aka ga manzon Allah shine yake da bayan da bayan kake ba saboda ana ambatan shi ana jinjina mishi ana son shi ana kaunar shi son shi da kaunar shi bauta ne ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan ya kara mana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyatan mu ya kara mana kokarin koyi da shi a cikin maganganun mu da ayyukan da muke aikatawa da abin da muke kudurcewa a cikin zuciyar mu insha Allah sai mu tayi sura ta gaba ita ce suratul ma'un
Bismillahirrahmanirrahim Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمة بيجن كي سورة الماعون سورة تكي مغانا أكم بياني أكم كاين أرو bimana idan ka ce kayan aro shine wani abin da zaka iya ara ma dan uwanka ya amfana da shi to ladan da zaka samu akan wannan shine za a ja hankalinka zuwa gare shi sannan kuma a maka bayanin hatsarin hana aro bimana hatsarin ya zamanto dabi'ar ka kai baka bada aro irin abubuwan da an yarda ana tarayya da su a cikin rayuwa to iya da kyau in mutun ya nemi aro ka bashi matakar ka san ba zai lalata ba kuma makamancin wannan kuma ya zamanto daga cikin abinda al'adanci an saba ana bada shi aro wannan sura sura ce makkiya kamar yadda Atha ibn Abi Rabah da Jabir ibn Abdullah suka hakaito cewa haka Abdullah ibn Abbas shi ma ya ambata to wannan sura tana da adadin ayoyi guda 7 takaitaccen tarjuma wannan sura ubangiji subhanahu wataala yake cewa ara'aita allazi shin baka gaba wanda yukazzibu bid-din yake qaryatawa game da tashin kiyama yake qaryatawa game da sakamakon da za a yi gobe kiyama wannan mutumin wane ne fadhalika allazi yad'u al-yatim shine mutumin da yad'u al-yatim yake walakantar da maraya daga cikin dabi'un shi kuma wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa bayya da kokari akan ciyar da miskinai Allah ce fawailul lil musallin kozozzoban bala'i ya tabbata ga masu yin sallah alladhina hum an salatihim sahun masu yin sallar suwa sai aka ce waɗanda suka kasance game da sallolinsu suna jinkirta sallah akan lokacinta daga cikin halinsu dai su waɗannan da azaba ya tabbata akan su bayan jinkirta sallah akan lokacinta da wasa da ita da rishin yinta akan sama tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma su ne alladhina hum yurauna su ne masu yin riya duk abin da za su aikata suna aikatawa ne kawai don a gani ويمنعون الماعون سنن كون سنا حنا كاين ارو daga cikin dabi'ar su a wannan sura ubangiji subhanahu wataala ya bude ta da fadar ara'aita alladhi yukazzibu bid-din ara'aita alladhi yukazzibu bid-din ibn jarir at-tabari Allah yarhama gare shi yake cewa wannan sura nazalat fi abi sufyan ta sabko akan abu sufyan وكان ينحر في كل اسبوع جزورا ابو سفيان ya kasance yana yankawa a kowace sati a kowace sati yana yanka raƙuma da yawa saboda shine sarkin garin makka anan kuma kahinya musulunta kenan fa talaba minhu yatimun shay'an fa qara'ahu bi 'asha sai wani maraya ya zo ya tambaya ya ce a dan bashi wani abu kadan daga cikin wannan abin da aka yanka na nama fa qara'ahu bi asahu sai abu sufyan ya ranƙwali wannan yaro da sanda kaga kenan ya hana shi ko fa anzalallahu hadhihi sura sai Allah mai girma da buwaya ya safkar da wannan sura wannan bayani na imam ina abu ibn jarir at-tabari yana cikin littafin asbabun nuzul na al-wahidi sannan kuma da tafsirul baghawi sannan kuma da zadul basir waɗannan wannan bayani da aka yi cewa ga abin da ya safkar da wannan sura shine Allah yake ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din shin ka bani labarin mutumin da yake ƙaryatawa game da bid-din game da sakamako da za a yi a gobe kiyama sakamakon da za a yi a gobe kiyama shine dan adam a lokacin da ya bar duniya tabbas zai huskanci sakamakon aikin da ya aikata shi yasa ake ta nasiha ake ta gargadi ake ta wa'azi akan cewa ayyukan da muke aikatawa a nan gidan duniya a yanzu mu sani cewa ababen tambaya ne a gare mu gaban Allah subhanahu wataala sannan daga lokacin da aka ce ga wani ko ga wacce ta balaga ko ya balaga to duk abin da zai aikata na aikin alheri ana rubuta mishi duk abin da zai aikata na aikin da yake na sharri shi ma ana rubuta mishi to waɗannan ayyukan kuma su ne za a maka raskwanansu gaba ɗaya kana mutuwa wannan aikin zai fara aiki imana wannan ayyukan naka za su zamanto su ne imma cin nasara da dacewa da rahamar Allah ko kuma ya zamanto taɗewa da asara da wayyo Allah game da abin da shi azabar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya rasu aka dauke shi aka kai aka binne shi binne shi yake da wahala wasu mala'iku guda biyu za su zo su tayar da shi su zaunar da shi daga an binne shi hatta karanta kalmar waɗanda suka binne shi zai riga jin karanta kalmar su za su zaunar da shi za su mishi tambayoyi kamar haka man rabbuka wannan shine jarrabawa da kowane jarrabawa tashi hankali idan dan adam ya ci jarrabawan nan halas ya more da jin ni'ima ni'imar da bata yankewa idan dan adam bai bada waɗannan amsoshin ba to wannan mutumin ya tabi yayi asara tabiwa da asarar da ko babu ranar komowa idan zaman to mutum ya bada amsa man rabbuka ya ce rabbi Allah man nabiyuka muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ma dinuka diniyal islam ma za ta kunu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum kaza kaza duka ka bada amsa tsaf kuma haka duba ka gani tambayoyi ne masu saukin amsawa ko kaga da wahala a samu daga cikin musulmai a yau a tambaye shi waye ubangijinka sai ya ce Allah waye annabinka zai ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me addini ka zai ce addini na musulunci wannan sune tambayoyin da ake yi to amma ba nan gizo ke sakar ba magana ce ta me ka aikata a cikin rayuwarka idan ka aikata ayyukan alheri to Allah sai ya tabbatar da kai akan bada wannan amsa idan kuma ka aikata masha'a to kuma a lokacin fa ba lalle bane ka iya bada amsa waɗannan tambayoyi shi yasa Allah ya ce yusabbitullahu alladhina amanu
bil qawli thabiti fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad
yusabbitullahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da masu imani bil qawli thabiti da magana tabbatatta fil hayati dunya anan gidan duniya wa fil akhirah haka kuma rayuwa ta lahira ko rayuwa ta barza ubangiji subhanahu wataala shi zai tabbatar da kai ya tabbatar da ke ya tabbatar da mu amma wannan tabbatarwa tana da alaka da irin aikin da muka aikata a nan gidan duniya idan zaman to ayyukanka aikin alheri ne dukkan kokarinka da hafzarinka da kasarkasarkinka a cikin rayuwa na yaya za a yi ka samu yardan Allah ne to Allah sai ya tabbatar da kai akan bada amsa waɗannan tambayoyi amma idan zaman to ɗan duniya ne kai kamar yadda annabi yake cewa la takunu min abna'id dunya kar ku zama 'yan duniya wa kunu min abna'il akhirah ku zama 'yan lahira kar ku zama 'yan duniya saboda in mutum ya zama to ɗan duniya to wannan zai sa maka abubuwa kamar haka na farko zai sa maka dogon buri gurace-gurace a rayuwa zan yi kaza in yi kaza a yi kaza kaza nake so ba na son kaza da sauransu abubuwan ko baka leɗawa ka gani wai yayi daidai da abin da Allah yake so da manzon shi ko kuma kawai abin da kai kake so ne dogon tuna shagaltuwa da duniya yana sa wa ɗan adam dogon buri sannan kuma ya sa ka munana aiki aiki ka gaba ɗaya zai zama to baya da kyau saboda kai tunaninka kawai duniya ce yaya za a samu duniya hanyar da za ta kai ka zuwa ga samun duniya wannan hanya ita ce kake fifitawa sama da komai to shi yasa Allah yake cewa adam ara'aita alladhi yukadzibu bid-din ba ni labari game da mutumin da yake karyatawa a game da addini malam zujaj yake cewa amusibun huwa am mukhti'un wai abun nan da yake tunani daidai ne ko kuma abun ne wanda yake ba daidai ba to sawa'un dan adam ko ya gaskanta ko kai gaskanta sai ya tsinci kanshi gadan-gadan a cikin kabarin shi a lokacin da ya tsinci kanshi ko a lokacin da yake cikin kabari ko kuma a lokacin da zai shiga wuta ana karanta qur'ani ana suna cewa sihiri ne ko sai lokacin da aka zo aka banka ɗan wuta gidan wuta sai a ce musu afasihrun hadha am antum la tubsirun wai shi ma wannan sihirin ne ko kuma ba kwa gani ne Allah ce islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum ku shiga wannan wuta ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri duk dai a gare ku ƴan uwa musulmi lalle wajibi lalle tabbas akwai abin da zai biyo bayan rayuwar nan tabu shi da hisabi hisabin nan a maka a cikin kabarinka kana bada amsoshin nan ka amsa su za a bude maka kabarinka maddal basar iya ganinka ganinka bai ya iya riskan ina ne karshen kabarinka sannan kuma za a nuna maka gidanka a cikin gidan aljanna sannan kuma za a riƙa baka irin ni'imomin da suke cikin gidan aljanna tun a cikin kabarinka sannan kuma a cikin kabarin nan naka wannan ayyukan naka managarta da ka aikata a gidan duniya su sallah azumi karatu qur'ani qiyamul layli biyayya ga mahaifa duk wani aikin sanin ya kamata da ka aikata sai wannan ayyukan naka Allah sai ya maida su mutum zai zo maka a matsayin wani mutum kyakkyawa fari tas yana sheki yana kamshi idan ya iske ka cikin kabarin ka sai ka ce kai kuma wane ne sai ya ce maka ana amaluka salih ni ne aikin ka da kirki nazo in debe maka kewa a nan zaman kabari kan akai ran da Allah zai tada kiyama duk mutumin da aikata alheri abinda Allah zai mishi kenan to wannan rayuwar da zai rayuwa ce ta jin dadi shi yasa manzo Allah yake cewa ai in aka dauko gawa a saman aka dauko gawa a saman kafa dauko idan alheri idan gawa ce ta kirki tana muku maganar cewa qaddimuni qaddimuni ku sauki ku kai ni ku sauki ku kai ni saboda alherin da yake cikin kabarin idan kuma gawa ce ta mutumin banza mutumiyar banza suna tahiyya da ita bakwante tana ya wailata kai cunta ina za ku kai ni kar ku kai ni ku kyale ni haka za a kai a sashi a zo a mushi tambayoyi na guda uku gaba ɗaya kasa ba da amsa ko ɗaya ana ce mushi man rabuka yana ha ha la adri man nabiyuka ha ha la adri man waye ha la adri kuma duniyar ta kare abin da yake takama da shi ya kare jin daɗin ya kare in ma menene ya kare da mulkinka da kudinka da dangantakarka da duk wani abin da kake takama da shi na yarinta ko tsuha ko wani kai karhi kake ji ko menene ko ma menene duniya ba ta kyale ka yanzu duka ne komai ya kare ya koma zuwa ga Allah a mushi tambayoyin nan kaf ya kasa bada amsa abin da zai biyo baya shine za a ɗauki wata guduma ta ƙarhi a mushi wani bugu aka mushi wannan bugun zai yi wani ƙaran da zai yi manzo Allah ke cewa dukkan halittun Allah da suke saman doron ƙasa kafin su sai sun ji ƙaran da wannan mutumin zai yi manzo Allah ce in banda mutum da aljani su ne Allah bai ba su wannan dama ba yace da na roƙon muku Allah ya jiyar da ku azabar kabari in ba dan kar ku hasa binne waɗanda suka mutu a cikin ku ba daga nan kuma me zai biyo baya sai a matsa kabarin shi wancan buɗe za a yi ko shi kuma wannan matsaya za a yi idan aka matsa kabarin nashi sai haƙarƙarin shi na dama ya haɗu da haƙarƙarin shi na hagu sai haɗa shi za a yi haka ya zama kamar abu guda yanda ka san takardar da misali tana haɗe to haka za a haɗa shi sannan bayan shi kuma zai ga wani mutum ƙato baki titirna yana wari idan ya iske shi sai ya zabura ya tambaye shi cewa wane ne kai sai ya ce mushi ni ne aikinka na banza na zo cikin kabarinka mu ci gaba da gwagwarmaya da tsine ma juna da ba juna wahala har zuwa ran da Allah zai tada kiyama to kaga kenan rayuwar duniya ba wani ba wurin meke kafa bane ba wurin bari mu zo mu abinda muka dama bane mu ci ba wurin kawai ka zauna bane abinda zuciyarka ta raya maka aikata a aiki ne a cikin jarrabawa kai a cikin jarrabawa ne ka kadarta kanka kamar an saka wata sal ta examine ce kana ciki an baka awa uku ko awa hudu a ce daga awa hudu ne shikenan an riga an kare wannan awowin da aka baka su ne rayuwar da kake a yanzu sannan kuma sakamakon da zai biyo baya wani irin rubutu ne kai a cikin takardarka shi ne sakamakon da zai same ka to shi ma aikin da ka aikata a cikin gidan duniya shi ne abin da zai same ka sannan bayan shi a je zuwa ga tayar da mutane a gobe kiyama ana tasowa kowa zai taso a yanda Allah subhanahu wataala ya halicce shi ولقد جئتمونا فرادا
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala qad ji'tumuna furada haqiqa kun zo mana ga kunan dai daya ke yawa ne ya mutu gobe wani ya mutu shi ne wacce ta mutu ga ta wacce haka furada kowa shi kade zai ta haka za ka sa a rika tahiyya sannan furada kama khalaqnakum awwala marra Allah ce kamar da muka halicce ku a farko al'amari ayi wani ana jin dadi a zai ayi biki ayi suna ayi wani da shi haka to mutuwan ma kowa haka za a rika mutuwa dai dai akai wannan abin ne an zo akai wannan abin ne an zo akai wannan abin ne kama khalaqnakum awwala marra Allah ce wa taraktum kuma za ku bar ma khawwalnakum wara'a zuhurikum abinda muka baku a gidan duniya da gaba dai za ku bar shi a bayan ku duk abin da ka tara iya duke da ka tara aka tashi binne ka za a doki zawati tsumman da wanda ya kowa talauci a da magarbin ya mutu za abin da shi in wanda ya kowa kudin ma ya mutu shi ma da shi za abin da shi wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum taka kaga kenan zaka je ma Allah subhanahu wataala kai kadai kana tasowa daga cikin kabarin nan naka zaka tashi ba tufahi a cikin ka ba riga ba wando kuma zaka tashi da girman ka namiji zai tashi ko sallah tuka ci a baina ko babu wanda yake da takalmi kuma babu wanda sai yayi magana ba wanda yake magana yawma yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu wa khash'at al-aswat lir-rahman fala tasma'u illa hamsa a wannan ranar kowa shuguzin za a tara mutanen duniya gaba ɗaya tun daga annabi adam har zuwa wanda Allah ya kaddara zai kiyama a saman su wallahi ba wanda sai ya ce kala kuma fala tasma'u illa hamsa ba abinda za ka rike shi din ba kawai annan ba karanta ku taka wanda mutane suke suna tahiya kawai shi kadai za ka rike shi ba mai magana da shugabannin kasashen da wane ne da talakawan da masu kudin da wanda suke ga su ne wane ne da wanda suke cewa bussa yarda da wanda suke cewa wane ne duka ne kowa ya zo amma ba mai ikon ya ce bihi harafi dai ba mai ikon ya furta shi yasa da adam wallahi kama kanka nasiha kai din ba kowa bane kai kasancewar ka kowa kawai ka bi Allah in baka bi Allah ba kowa bane kai ba wata tsiya bace ko ba komai bane kai to haka za a tahi kuma za a je ayi wani tsayuwa tsayuwan dirsha ubangiji subhanahu wataala ya kyale mutane to a lokacin ne maza a shiga neman ya za a yi ama mutane hisabi to a lokacin kuma Allah ya yarda bayan ash-shafa'atu al-uzma babban ceton da manzo Allah zai yi wanda Allah ya ambata cewa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan al-maqam al-mahmud shine matsaya abun godiya shine wannan ceton da zai akan amma mutane hisabi yanzu idan aka zo hisabin nan abu na harko dan adam ayyukan da muka aikata gaba daya za a zo da su a cikin takardun aikin mu wannan takardun su ne za a dora a saman sikeli takardun da suke dauke da aikin alheri a dora su a saman bangaren sikeli daya takardun da suke dauke da ayyukan banza a dora su a bangaren daya anan ne Allah yake cewa fa amma man thaqulat mawazinu
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
daga wannan lokacin za a zo a dora ayi hisabi dukkan mutumin da aikin shi na alheri ya rinjaye aikin shi na sabo to wannan mutumin fa huwa fi ishatin radiya yana cikin rayuwa yardadda imana a ce aikin ka na alheri shine kashi 51 a cikin 100 aikin ka da aika aikata na ba daidai ba su ne kashi 49 to wannan mutumin yana daga cikin wadanda za su dace da samun rahmar Allah subhanahu wataala abinda ake bukata shine kawai aikin ka na alheri ya dan gitta aikin ka wanda yake na banda ko kuma ma kai su zo daya sai ka je can a dora ku a saman tozon larafi wanda za a sa su manzila bane da manzila ta ne su ba yan wuta ba su ba yan aljanna ba wanda aka zo aka lissafa aka ga zunubinsu 50% a ayyukansu na alheri 50% imana da ladansu da zunubinsu ya zamanto tsakatsakiya ne aka yi 50-50 za ka tozon larafi a dora su in suka juya suka kalli ƴan wuta suke Allah la taj'alna ma al-qawmi zalimin Allah ka ruha mana asiri karka sa mu cikin su in suka daga kai suka hangi ɗan aljanna sai su ya ubangiji a samu a cikin wancan karshe ne su ma Allah zai kai su gidan aljanna to za a zo a auna takardun aiki kuma za a zo a auna shi ma aikin a karan kanshi Allah zai yi shi a wata siffa ta halitta shi ma auna shi sannan kuma wanda ya aikata aikin shi ma a karan kanshi za a auna shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka ga mutum yana da girma amma idan ka ja ka dora saman sikeli gobe kiyama yaunin shi bai yadda yaunin fiffiken saburo ba saburo ba fiffiken saburo daya a ga mun kaga mutum kato a nan gidan duniya ya ci abinci ya ci abinci ya zama kato amma babu aikin alheri tare da shi ko kadan ko kadan ana dora shi saman sikeli za ka ga shi saka yau bai da yauni ko kadan aikin alheri ne shine abin da zai sa mutum ya yauni dan haka anan ubangiji subhanahu wataala yake babu labarin cewa ara'aita alladhi yukazzibu biddin kana mutumin da yake kada tare tashin kiyama shi ho kiyama ko ka yarda ko kakka yarda sai kaga kanka a can shi yasa Allah yace wattaqu yawman turja'una fihi
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun
ubangiji yace ku ji tsoron yawman wata rana turja'una za a mayar da ku ba sai an nemi shawarar ki ba a lokacin komawa ki yayi koma zaki babu wani Allah ki yayi tabbas komawa zaki din yanda ko koma zaka saboda walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabiru bima ta'malu Allah baya jinkirtawa kare lokacin ta yana yi kautahiya zati da aka bi kokari lokutan da muke da a cikin rayuwarmu mu amfana da su cikin aikata ayyuka managarta ayyuka na alheri ayyukan za su samu samu hutu gobe kiyama Allah taimaka mana ara'aita alladhi yukazzibu bid-din Allah yace shin baka da labari ko kuma baka ga ba mutumin da yake karyatawa game da abin da ya shafi hisabi da sakamako gobe kiyama daga cikin halin wannan mutumin fa zalika alladhi yad'u al-yatim shine mutumin da yake walakantar da yake koran maraya maraya shine mutumin da mahaifinshi ya rasu kafin ya kai shekarun balaga daga lokacin da ka balaga ka wuce daga cikin marayu ba lissa ka cikin marayu to wannan marayan nan mutumin da yake koran shi yake zaluntar shi to wannan mutumin iya ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala yayi alƙawalin walakantar da su tun a nan gidan duniya duk mutumin da zai walakantar da maraya wallahi ya rubuta ya aje kaskanta yana dab da ya ci mushi amma a yau ko da sunan kishiya ko da sunan wane ne kaga misali wata mace ta mutu ta bar yara marayu ga ɗaya daga cikin abokan zamanta maimakon ta tsaya ta kyautata yadda za ta kyautata wa ɗiyanta ta ba su tarbiyya da za ta ba ɗiyanta tarbiyya amma sai ka tana walakantar da su tana hantarar su tana kyamatar su tana duk wani abin da zai sa a kyamace su duk wani aikin da za a aikata na wahala su za a sa su ne za a matsawa a cikin gida a maida su kamar 'yan aiki irin wani abubuwan duka wasu lokuta suna faruwa ga wasu daga cikin matatakin da ba su inda aka sa gaba a cikin rayuwa ba shi ne Allah yake cewa ai wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim ke waccan da ta mutu shawara aka yi ta mutu ke kuma waye ya baki garantin cewa ke ba za ki mutu ba ki bar ɗayanki kuma su shiga hannun wata dan haka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha ka kyautata an ka kyautata kanka kama wallahi kuma in ka muna na ma kanka kama baka cutar da kowa da komai kuma sau da yawa irin waɗannan yaran yau da gobe ta bayyana cewa sai kaga su waɗanda ake ga su ne shafafu da mai a cikin gidan saboda irin ba a ba su kulan tarbiyya ba ana nuna musu abin da saka dama kaza kaza da sauransu sai ga sun tashi ba su tarbiyya su waɗancan da ake matsawa yau kuma sai kaga sun samu matsawan nan ya sanya su sun shiga cikin yanayin da suka fahimci abin da ake cewa rayuwa kuma ƙarshe haka ga sun zo suna taimakawa ita wannan inda ta musguna musu mutum ya bi rayuwa a hankali ka san yanzu baka san an jima ba baka san ba gobenka baka san ba jibinka ya za ta kasance da kai da kai ka duba haka gani mutum nawa za ka gani a cikin rayuwa wanda ya tsinci kanshi a cikin wani yanayin da inda a baya ka tambaye shi wallahi summa tallahi bai taɓa sa a rai ba ko a mawalki cewa zai iya tsintar kanshi a cikin wannan yanayin to amma rayuwa ba abin da ya gagare ta babu wani mustahil ba wani impossible a rayuwa in dai kana raye to sai dai kai fatan ka rika roƙon Allah Allah saka wani lahiya mutumin da kaga misali yana hauka a ce maka ai wannan da hankalin shi kaza kaza wacce da hankalinta da haka zaka amma yau da gobe ga irin ina tsitsin cikin shi kai waye sanar da kai cewa ba za ka yi wannan haukan makankan kamar duniya shi yasa wallahi wajibi ne rayuwar da mu hada da addu'a ubangiji subhanahu wataala ya ruha mana asiri ya mana kyakkyawan karshe ya saka cika da imani mutun nan za ka ga da imani ba kuma karshe kai akai zuwa ga mutuwa ya bude ya kuma wani abu daban shi yasa kalubale a rayuwa iya da yawa tarkun iya da yawa dole sai ka roki Allah ya baka kariya da ka kar mutun ya walakantar da maraya walakantar da maraya wallahi duk mutumin da zai walakantar da shi Allah zai walakantar da kai tun a nan gidan duniya mu kiyaye sannan kuma cin dukiyar maraya iya daga cikin walakantar da shi ubangiji subhanahu wataala yayi alƙawarin azaba ga dukkan mutumin da zai ci dukiyar maraya إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى
ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
وبنجي سبحانه وتعالى كيتا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما كاغا ودن سكي تشين دوكيان مرايو أكن ظالمتي إنما يأكلون في بطونهم نارا شي يانا غا يانا تشين أبونتي مي كيو mahaifinsu shi wan shi ne ko kane shi ne yanzu ma ya mutumin ya mutu ya bar yara kankana ba su san ba inda aka sa gaba a cikin rayuwa kai kuma da sunan kaman kai ne makusanci shi wanzu aka kula da dukiyar su ka dauki wannan dukiyar sai kai ta abin da kaga dama da ita ka ci abinci mai kyau ka sa tufafi mai kyau kai ta faca ka da wannan dukiyar to wallahi ka tabbatar da cewa duk abin da ka ci a cikin wannan dukiyar garwashin wutar jahannama ce kake zuwa ma cikin ta إنما يأكلون في بطونهم نار الله توسى يصلون سعيرا كرشي إن ودن نبائي ذا مسادد دا سوزوا قوت سعيرا مي أموان كتشي أبنج ألان جدا دنيا دان كوي جكين كي يكو أي كم يأ مي أفانيش أتي بو بقيا مسئين كوتا جهن نمتي مي أموان رأيوك إني زمان توبك أي كتا أبنج ذاك شغال جنبا مي أموان دين دا كتشي واي كي واي كي كي واي كي كي واي كي كي واي كي tsutsa zaka je ta cinye ka su rika shiga suna huta daga dukkan wata kofa ta jikinka wallahi haka za'a ka aje hankalinka kai abin da ya kamata bauta wa Allah subhanahu wataala duk abin da ba haƙin ka bane kaka kusance shi dukiyar marayu ce kai kokarin tattalin ta gurgurin da zaka iya gurgurin da addini ya bada dama tattale ta marayu da aka sa annaka kai kokarin kulawa da su sannan kuma a irin wannan yanayi iya da kyau ku kula da waɗanda suke marayu ne a cikin mu in ka kula da na wani a lokacin da baya nan lokacin da baka da kai ma Allah zai kawo ne kula da naka amma kai zaman to kawai muhimman mu diyan mu kawai diyan mu za mu su komi amma a daidai lokacin da za mu kyale marayu dan haka ne ubangiji subhanahu wataala yake cewa iya daga cikin halin mutanen banza mutanen da babu kirki babu alheri tare da su فذلك الذي يدعو اليتيم ومن ده yake walakantar da yake koran maraya kuma iya daga cikin manyan zulubai da mazalla ya ambata istani hu as-sab'a al-mubiqat daga cikin su yake cewa wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya mutun ya kama dukiyar maraya ya tace an bar musu gidaje ka je ka saki takardun ka sa sunanka ka yi wane ne duka ana yi a yau ana yi kai ka ce dan adam ya zo duniya tare wani Allah kiyaye مازال صلى الله عليه وسلم كتاب من ضم يتيما من المسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة دم متمن دا يكلا دا واني دا جاكيو مرايونا مسلمي حر يارن يكي مسئين دا يمن لكي عنك لكيشي كسا شكراتوني كو اي كدا كو يامش حر يكي اندي ري يكيشي مازال لكي فقد وجبت له الجنة الجنة تا وجب أكاكا a wata riwaya manzon Allah yake cewa ana wa kafilul yatim da ni da mai kula da dawainiyar maraya yace ka hatai ni fi janna a gidan aljanna kamar haka muke ya nuna tsakanin yatsashi ta tsakiya da yatsashi manuniya bambancin da ke tsakanin waɗannan yatsun guda biyu shine bambanci tsakanin matsayin manzon Allah a cikin gidan aljanna da mutumin da ya kula da maraya wani mutum ya zo wajen manzon Allah yake tambaye ki cewa manzon Allah yana fama da kaushin zuciya zuciyar shi ba ta da kyau manzala ce ka rika shafa kan maraya yana ɗaya daga cikin abin da yake layyana zuciyar mutum ta zamanto mai tafshi akwai dalilai da yawa da suke mana nuni akan cewa mu kula da marayu ciyar da su tufatar da su ba su ƙoƙarin abin da zai kula da rayuwarsu karantar da su da sauran abubuwa makamantan wannan sanan iya daga cikin halin da Allah ya ambata mana anan nan shi wannan mutumin bayan tozartar da marayu sanan kuma wala yahubbu ala ta'amil miskin ay la ya'muru bihi bai umurni akan a ciyar da abinci min ajali bukhlihi wa takdhibihi bil jaza saboda rowa mutun ya kasa ciyar da abinci mana kana da kudi kina da kudi iya da kyau in kana da damar da zaka dauki yanzu misali irin wannan almajiran da suke gararan ba misali ka lura da wani yaro mai kokarin yayi karatu amma kuma abincin yake bashi wahala yaro ɗaya yaro biyu hada su a cikin yaran da zaka rika ba su abinci a gidanka lokacin abinci yana so su dauki abinci su kuma ka rika mutaba a halin su hatta a makarantai ciyar da abinci yana ɗaya daga cikin aikin da yake sa bawa ya samu karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala Allah yayi maka damuwarka duk mutumin da ka ciyar da shi to kai kuma Allah sai ya ciyar da kai ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ibnu adam ya kai ya ku ɗiyan adam gaba ɗayan ku ɗan yunwa ne sai wanda na ciyar da shi Allah ya ce ku ciyar da ni zan ciyar da ku meye ciyar da Allah shine ka ciyar da abinci dan Allah ka ba mutane abinci su ci dan Allah to kai kuma Allah zai ciyar da kai kai kana ba su kai kuma Allah yana ba ku da ka ciyar da abinci iya daga cikin ayyukan da addini ya ja hankali mutun ya zamanto kana da tsari da zaka rika ciyar da abinci cha Allah ke ta wa yud'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira a ta yake cewa kuma فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة يجي أو إطعام في يوم ذي مسغبة سير أبو نسيئة لدرجة سيئة في المسلمة إذا الله سبحانه وتعالى يهولي مكو توقي سالي لا سيما إذا وانا لوكا شلائكا تشكنا رمضان كانوا يكي عدد موسوطة نزمان تو كين ذاك كولادا أبو نديش أبو نسوسو كو إفطار كنسو أبو نداز سهود باكي وانا أيكي ني وانا ذاك سامو الهيري من يوى أتكو وانا وطانا رمضان ciyar da abinci iya da kyau addinin musulunci ya kwaitar akan ayishi yake cewa to anan su daga cikin halin mutanen da basu yarda da Allah ba ko ba sa so su ciyar da abinci saboda rowa suke ce mu ba za mu ciyar da abinci in kuna ga cewa waɗannan marayu ne ko kuma kuna ga cewa waɗannan mutanen miskinai ne anu'imu man law yasha'ullahu at'amahu yo mu za mu ciyar da mutumin da inda Allah ya ga dama ai suma da ciyar da su kamar da ciyar da mu kaji wani tawili ba wai ba ya bada ba me yasa saboda a in dai Allah ya ce a ciyar da su shi ma sai ciyar da su ai mu ma sai ke ciyar da mu anu'imu man law yasha Allahu at'amahu to wannan hujja ce ta banza Allah subhanahu wataala ya zargi masu irin wannan hali dan haka mu yi kokari mu zamanto masu tsarin ciyarwa uwaye mata a lokacin da aka dafa abin da ya wuce bukata a cikin gida a dalilin wani katari to kar a bar wannan abin ya lalace haka ne daga an fahimci cewa abin da ya wuce abin da za a ci to tun yana cikin yanayin shi mai kyau a doka a ba makwabta a doka a ba waɗanda suke da bukata kuma tabbas akwai su birjin a saman layin gidanku akwai waɗanda ana iya zuba wannan abinci a cikin kwano mai kyau a kai a ba su a cikin mutunci su ci kar ya zamanto a akai wanke-wanke ne za a riƙa zubda shi ko kuma a kama a yi ta shanya shi kuma a rasa yadda za a yi da shi kuna makamancin wannan a daidai lokacin da kai kana ga wannan abin ba komai ba ne ba wani shi ke bukata abin da yake nema a rayuwar shi kenan la aqallu wal aksar na abin da yake nema a cikin rayuwar shi amma kuma kai kana ga ba komai ba ne saboda in aka shiga layi na almubazzaranci kuma to al'amari ya riga ya ɓaci har ki ce a mu mun hi ƙarfin abinci misali ana bukatar a dafa kilo ɗaya yake dafa kilo biyu da rabi a ci ɗayan nan ko kuma ƙasa da ɗayan za a ci wannan ɗaya da ɗoriyar nan gaba ɗaya sai zama to asara ko ba za a kula ba a tsaya a tashi a ba waɗanda ya kamata a lokacin da ya kamata tun abinci ya cike yanayin da ya kamata sai ga Allah sai ya lalace ko kuma shanya shi da kuna makamancin wannan ko a zuba shi a cikin gada wallahi ai hankali ne duniya ai hankali akwai mutanen da a ƙasar nan sun yi abubuwa da yawa saboda Allah ba su wadata wannan abin da suka yi kuma ƙarshe suka zo suka walakanta Allah ya nuna musu cewa shi Allah shine yake badawa kuma wancan badawan da aka musu an ba su ne dan a jarraba su ba dan sai abin da suka dama ba ƙarshe mutum ka ga abin da ba kai ba ma wataƙila ɗanka na goma ma ya yi ƙarfi shi sai Allah ya maido ka baya kai da kanka kai da misali da za ka iya maganin miliyan 100 sai a komo dala 900 burge ka a cikin rayuwarka bal kalima ka rasa ma wani lokaci dan haka mu yi hankali da alwazanci iya daya daga cikin abin da yake zaizai albarka a cikin rayuwar mutum to bayan Allah ya ce wala yaqutu ala ta'amil miskin sai Allah ya ce fawailul lil musalli ai azabul lahum azaba ta tabbata ga wasu masu yin sallah wasu masu yin sallah su wane ne alladhina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suka kasance a cikin sallar su ba sa kiyaye haƙƙin sallar sallar suna yin ta yanda suka ga dama kawai kamar da mata suke cewa gani ga wata sallah wajen biki haka kawai ta ga sallah ana yi ko ga sallah ana yi kawai ya saba ya gaba shi ma ya ake ruku'i bai sani ba ya ake sujada bai sani ba wannan ba harkar shi bace ba yanzu kowa ya tambaye kanmu a cikin mu nan kowa ya tambaye kanshi sallar da kike yi zuwa kike kika zauna aka karantar da ke sallah ga yadda ake kabbar alharama ga yadda ake niyya ga yadda ake ruku'i ga yadda ake sujada ga yadda ake abin da ake wadi a ciki ga kaza ga kaza ga kaza ko kuma kawai tashi kika ga ana sallah kawai ke ma kika saba kika gaba kowa ya tambaye kanshi ba kanshi amsa in sallah ka koyan ta kai alhamdulillah manzo Allah yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah ya manzo Allah ya sallah dole karatu zan amma idan kika tambaye kanki kika ji kai sallan nan fa gani ne dai ana yi to wallahi ki hamzar ta zuwa makaranta ki koyi sallah ga abubuwa da sun yi sauki yanzu sallah na a aikace malamai sun karanta da ita a karanta a karatu a tashi a yi ta a aikace koda ta hanyar amfani da waɗannan bidiyoyin da aka yi ne misali na yin sallah ki kokari ki karanta sallah a wannan yanayin sai zama to sallar da kike yi kakki shiga cikin wannan tsinuwar da aka yi ka duba ka gani ma tsinuwa Allah ya yi ga masu yin sallah su waye su ne waɗanda ba sa kiyaye lokacin sallah ba sa yin ta akan yadda manzon Allah ya yi yadda suka dama suke yin ta wallahi akwai sallar da ake yi kai shi da yake sallar ma ya san sallar nan kawai bai cancanta ba shi da ba sallar ce wuf-wuf malam cikin kankanin lokaci dan ne raka'a hudu a cikin minti 1 da rabi ko minti 2 bai kai nawa wannan sallah ce yaushe kai ruku'in da gadan bayan kai daidaito yaushe kai sujudan da gadan bayan kai daidaito yaushe kai karatu mai kyau yaushe kai kaza mai kyau yaushe kai kaza mai kyau manzo Allah ke cewa wani zai yi sallah ya samu kashi 1 cikin 10 wani kashi 2 cikin 10 wani kashi 3 cikin 10 wani yayi sallar a dukurkura sallar a buga mishi ita ba bukatar ta yayi sallar amma sallar Allah bai sallar saboda na farko sallar shi ganin daman shi ne ba irin tsarin da manzo Allah ya karantar bane ba sannan matsala ta biyu a wannan bangaren allazina an salati musahun shine jinkirta sallar akan lokacin ta kuna kallon film ko kuna kallon seri ko ana dadin kowa ko ana wane ne ana wace ce da sauransu haka kawai kuna zaune ana hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala ha aje kadi kamata sala kuna ta ayi ku sai da saura mutu ayi ku sai da saura mutu kaza wallahi ai ku an kana karanta tarihin magabata sosai zaka sani bi mana ka gane cewa rayuwar da muke mun zuba da kaca sosai kaji ana baka labarin mutum yayi shekara 30 a duniya kabbar alharama da liman yake yi bata taba kurce mishi ba in ko kaga bai nan ko yayi bulaguro ko bai lahiya mu ko ayyuha ana hayya ala sala sai ka kara jan daraka kace ai tsakanin kiran sallar da ta da kaba ana samu minti 15 yanzu na samu kamar minti 14 ina barci ai so mun an ce an tada sallah Allah a lokacin da ka tashi kayan Allah da kyar ka zo ka samu raka'a daya ko ka zo ka samu tahiyya ko da makamanci wannan kullum masabudi ne kai a sallah daga an ce aljanna kuma sai ka ce amin lalle ka ce amin amma kuma fa aljannan nan dole sai an yi aiki Allah ya ce wasa'a laha sa'ayaha dole sai an kai an kawo an yi aikin da yake kaiwa gidan aljanna lokacin sallah yayi kina girki kina wane ne a so kike sai kin kare gaba daya waje sai na kare gaba dayan nan sallar azhar inda take shiga tin 12 da minti 20 da wani abu kaga la sai a mace ita da yake ba wani limanci ake mata ba kawai lokacin sallah daga yayi ko ta shiki sallah ki ki shiga daga cikin mutanen da Allah zai lissafa su a cikin mutanen da su ne suke aikata abin da Allah ya hiso wani sahabi ya tambaye manzon Allah wani aiki Allah ya hiso manzon Allah yake ce mashi as-salatu fi awwal waqtiha lokacin sallah yana ki ta shiki sallah karka ce a hekin kare tuwar rana stole hekin yi wane ne kin shirya wane ne kin shi a irin wannan sai na kare ne sai ki jiki a ba magana tarzar ba ba magana tarzar tarant ba yake jike ka tarzar tarant wata kanzar ma sai tana can wani harkar kai ashe na mace ban yi sallah ba to wallahi ai hankali kar a shiga cikin fawaidul lil musallin can da Allah yake ta fa khalafa min ba'dihim
khalfun adaa'u ssalata wattaba'u ash-shahawat فسوف يلقون غيا
فخلف من بعدهم خلف الله يا امبتي متانن كيركي متانن ارزكي yace sai muka biyo bayan su da wasu mutane matsiyata daga cikin halin tsiyar da suke yi shine adaa'u ssalata suna tozartar da sallah ba sa cika ruku'inta ba sa cika sujadanta ba sa yinta akan lokaci rishin yin sallah a lokaci ba karamin matsala bane ba wallahi dan adam yana iya kai matsayin da zakai sallah amma kuma Allah bai amsa saboda ita sallah da kake gani inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta tana da lokacin ta kayyade a lokacin da ya zamanto a lokacin yayi sai kace a kai ba kai ba dole sai kin kare kaza sai an yi kaza sai an yi kaza da yawa daga cikin mata ana samun su da matsalar jinkirta sallah akan lokacin ta mu yi kokari mu gyara dama ce Allah ya bamu muke saurara waɗannan bayanai dama ce Allah ya bamu ya kawo rayuwar irin wannan lokaci dama ce Allah ya bamu ya sanya mu daga cikin bayin da har za su iya zaunawa su saurari ga abu kaza matsala ce ya kamata a gyara sai Allah yake cewa alladhina ma salati sahun sun suke wasa da sallah ba sa yinta ba sa kiyaye ta akan lokacin ta ina ga nan kuma ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sauran cikon ayoyi da suke cikin suratul ma'un sai su zamanto a karatun gobe a afwan karatun subdu kenan gobe babu karatu insha Allah kenan juma'a babu karatu sai jibi in Allah da hairan su da izinin Allah kenan sai mu dasa da sauran abubuwan da suke da alaka da abin da ya shahi hankali da jan kunni da aka yi akan mutum kada ya zamanto yana yin riya sannan kuma da abin da ya shahi hana kayan aro za mu nisu ma irin abubuwan da ya kamata a wannan bangare ubangiji subhanahu wataala ya karantar da mu ya shiryar da mu tafarkin da ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله